سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
يومنا يمتشن شاتراغا وطن رمضان هجرة أني محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم دبو آيادة ريهدود أربعين نبكوي ci gaba da karatubuna tafsiri mana suratul nisa sura ta 4 muna kan aya ta 94.
a'udhu billahi minash shaytanir rajim. ya ayyuhalladhina amanu إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا.
الله سبحانه وتعالى ينا شريعة مسلمي زواجا أبا بشير وادي واهكر كشوانا آية مسلمان فرقو da wannan aya ta shafa su ne sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wanda abin ya faru da su. Sannan kuma hakan ya zanto kira ne ga dukkanin musulmai a duk inda suke, a kowane wuri, a kowane lokaci, yanda Allah yake nusarwa, yake shiryarwa zuwa ga hanyoyi da za su bi su samu dacewa, su samu ɗaukaka a ban ƙasa, su zanto su ne mafiya rinjaye, wanda wannan hanyar ita ce hanyar kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala. Abin da ya shafi al'awamiru, ababen da Allah ya yi umarni a yi, to a tsayi wajen yin su. Abin da ya shafi annawahi, ababen da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi hani a kan su a hannu. Sannan kuma ƙarƙashin haka ya kunshi kuma taka tsantsan da al'amari na duniya, wato nuni kan cewa dukkan wanda ya dukufa ya sa duniya a gabansa, to wannan ya ɗauki hanyar rusa kansa da bai da kansa baya, kuma ya ɗauki makulli na rinjaye ya ba da shi ga abokin adawarsa. To da haka anan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi nuni zuwa ga tsoratarwa game da cewa kada a rinƙa ruɗuwa da abin da ya shafi duniya, har hakan ya bayu zuwa ga asaba dokar Allah subhanahu wa ta'ala. Idan hakan ya bayu aka samu kai a haka, to a wannan lokaci kuma sai a kare, sai a lalace, makiya sai su samu dama, wato ainihin kan mutum shi ne tabbata guna aradul hayati duniya. Kamar yadda Allah ya ce wala tamuddanna aynaka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayati dunya linaftanahum bihi wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Wato kada ka fiya mai da hankali game da ainihin waɗannan ababe da ka samar da su na ƙawa na abin daukan hankali da ya shafi wannan rayuwa ta duniya. A'a, jarrabawa ce, fitina ce ga su bayi, amma hakikanin shi arziki yana wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Da haka ka kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala, to sai ka samu komi wajen Allah, kuma ka samu dacewa ga dukkan abin da yake na alkhairi. Da haka ita duniya akan neme ta ne domin a samu lahira, ba wai akan bayar da lahira ba don neman duniya. Da haka sai ya zamana cikakkiyar wadata ma shine mutumin da ya zanto ya wadatu da abin da Allah ya bashi duk kankantarsa, ya isu da wannan abin wajen tsayuwa ta fuskar wanzar da rayuwarsa wajen bin Allah subhanahu wa ta'ala da sauran al'amura na yau da gobe. To wannan shine hakikanin arziki, kuma shine hakikanin wadata, ba wai tarin abin duniya din ba. Kamar yadda ya tabbata min hadisi Abi Huraira radiyallahu anhu fi sahih al-Bukhari wa fi sahih Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yake cewa ba wai wadata bace yawan tarin abin duniya, kasratul 'ardi, ba annan ba shi bane wadata, wa innamal ghina ghina an-nafs, hakikanin wadata shine wadata zuci, wato ka wadatu ka yi hakuri da dukkan matsayin da Allah ya ajiye ka. Matsayi ne Allah ya ajiye ka ta fuskar baka da komi, to ka yadda da wannan matsayin ka wadatu da shi. Matsayi ne Allah ya ajiye ka ta fuskar baka wani abin duniya, to ka yadda da wannan matsayin, kuma ka yi hakuri wajen bin Allah subhanahu wa ta'ala bisa gwargwadon wannan abin da Allah ya baka na duniya. Abu ne wanda yake mai yawa ko abu ne wanda yake kaɗan? Wannan wadata to ita ce hakikanin wato ainihin wadata, wadata zuci, ba wai tarin dukiyar ba. Kamar yadda ya tabbata fi sahih Muslim, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kadi aflaha man aslama, lalle dukkan wanda ya musulunta ya miƙa wuya ga Allah subhanahu wataala ya tsaye kan addinin Allah, to hakika wannan ya rabota, kuma aka azurta shi da abin da ya dauke shi a matsayin abin da zai ishe shi ya wadatu da shi game da rayuwarsa ta yau da gobe. Wa qanna'ahu Allahu bima ata, hadha mahallu shahid, kuma Allah ya wadata shi da abin da ya bashi, ya zanto alqana'a, ya zanto sahibul qana'ati, zu qana'atin, wato dukkan abin da Allah ya bashi to yakan wato ainihin wadatu da wannan abin, ya hakura, ya yadda, ya miƙa wuya zuwa ga Allah subhanahu wataala. To wannan shine abin da ake bukata, ake nema wato ainihin wajen kowane bawa, ba wai korewa ake kancewa ka nemi duniyar ba, a'a, ka nemi duniyar domin lahira, sannan kuma ka tsayu ka wadatu gwargwadon bisa abin da Allah ya baka, to ka wadatu da wannan abin, ka gamsu, ka yi wa Allah godiya a kansa. Amma sanya duniya ta zanto ita ce gaba, ta zanto ita ce abin kallonka, kullum bukatarka shi ne tara duniyar ta kowace hanya, to wannan shi ne hallaka. A wannan lokaci mutum sai ya zanto yana bautar duniya ne maimakon bautar Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda ya tabbata fi sahih al-Bukhari wa fi sahih Muslim, manzo Allah ce ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ya hallaka, ya tabe, ya lalace mai bautar kudi, ya zanto kai kudi shi ne a gabansa, ta'isa wantakasa, manzo Allah ce ya hallaka kuma ya kifa, ya ci taka, wanda ya sanya duniya ita ce abar kallo, ita ce abar lura, ita ce ma'auninsa cikin komi. To wannan ya hallaka ya tabe, inji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Shi yasa kamar yadda ya tabbata fi sahih Muslim yace ittaqud dunya wattaqun nisa, ku tsoraci duniya, ku kiyaye duniya, kuma ku tsoraci mata, ku yi kokarin rikar wani abu wanda zai zama muku makari, shamaki tsakaninku da fitintunin duniya da kuma fitintunin mata, shine ittaqud dunya wattaqun nisa. Yanzu to kana neman duniya dan ka samu dama wajen bautatawa Allah subhanahu wataala, tsayar da addininka, dan ka samu dama wajen tsare mutuncinka, dan ka samu dama wajen biyan bukatunka na yau da gobe, yanzu to wannan duniyar ta taimaka maka wajen samun tsayuwa, wajen sauke haƙƙin da Allah ya dora maka na bautata masa, to anan duniya ta zama mai amfani gare ka. Amma yayin da ya zanto duniya ta jaka wajen saba wa Allah, ta canja manufar da Allah ya samar da kai dan ita shine kadaita shi da bauta, ka koma zuwa ga wata manufa a sakamakon duniya, to a lokacin kuma mutum ya riga ya kare, ya lalace, kowa zai iya samu rinjaye a kasa din lalacinsa, tunda ya riga ya bada kansa ga duniya. To shine Allah yake shiryar da sahabbai akan haka, cewa lalle su kiyayi duniya ne, didda wato ainihin halalle su dauki ganima ne, da fuskar ganimar wanda suka kashe su suna ganin cewa kafiri ne, ya furta kalimatu shahada ne dan ya kare kansa. To amma me da abin duniyar ya zanto kuma an sa shi a gaba, to wannan kuma fitina ce, ba inda zai kai ga mutum sai zuwa ga wato ainihin halaka. Sannan kuma Allah ya yi nuni akan cewa dukkan wanda ya kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala, to zai samu abin da bai tunani ba, Allah sai ya isar masa da komi, saboda fa inda Allahi maganimu kafira. Da haka in ka kiyaye dokokin Allah ka tsayi wajen bin Allah subhanahu wa ta'ala, to abin da yake mai wahala ma wanda sai ka je ka yi fafutuka, sai ka je ka yi gwagwarmaya, za ka iya samunsa. To sai Allah ya baka shi cikin sauƙi domin ka kiyaye dokokinsa. Kamar yadda ya ce, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. To wannan thamara min thamarati taqwa Allah azza wa jal, wannan tsoron Allah da kiyaye dokokinsa, to sai Allah ya baka abinda baka tunani. Sannan kuma nuni akan cewa duk wani abu na dukiya, kowane irin abu ne, to fa mallaka ne shi Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah ne. Ko da ka ga wani da shi, to Allah ne ya bashi. Ko da ka ga wani ya ɗauka ya ba wani, to Allah ya sanya wannan wani a matsayin sababi ne, amma hakikanin wanda ya bayar shi ne Allah subhanahu wa ta'ala, domin komi da komi mallakarsa ne. Shi ne fa inda Allah indiya a nan taqatadil ikhtisas, tana hukunta cewa dukkan waɗannan ababen Allah ya keɓanta da su, nasu ne, mallakarsa ne, suna ƙarƙashin mulkinsa da kulawarsa. Qul man biyadihi malakutu kulli shay'in wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah fa subhanalladhi biyadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un. To dan haka kowane abu da kake gani, karami ne ko babba, to taskarsa tana wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah shi yake tsara gurgudan yadda zai raba wannan dukiyar ga bayi, wane ya bashi adadi kaza, wane ya bashi adadi kaza, bisa sababa da Allah ya sanya wajen samun dukiya ne. Kamar yadda yace, wa in min shay'in illa indana khaza'inu wa ma nunzilu illa bi qadri ma'lum. To shine fa inda Allah maganimu kaseera. To sai Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya ƙara shiryar da su sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wajen tunatar da su ni'ima da ya yi musu ta shiriya gabanin haka. Da suna bisa ɓata, suna bisa kafirci, Allah ya ni'imta su da turo manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allah ya datar da su da wannan shiriya ne, kamar yadda Al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu an, kamar yadda ya zo fi sahih al-Bukhari fi awwali kitab al-jizya wal muwada'a, lokacin da suka fita zuwa ga jihadi, saboda haka sai Al-Mughira ibn Shu'ba ya miƙe yana bayani a matsayin yana wakiltar ragowar musulmai, sai yake cewa mu mun kasance tun a lokacin jahiliya mutane ne masu yaƙar juna, wanda ya fi ƙarfi ya yi ƙwace ga wanda ya fi ƙarfi, muna kashe juna, muna yin ta'addanci, muna ƙwace, muna bautar gumaka, muna aikata dukkan wata ɓarna. Sai Allah ya zo mana da wannan alkhairin ta hanyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan haka mun san manzon Allah, mun san dangantakarsa, mun san asalinsa, saboda haka sai muka yi imani, muka gasganta abin da ya zo da shi. A sakamakon wannan sai sahabbai suka zanto kan shiriya, da kuma ba sa kanta, haka ragowar musulmai gaba daya. To haka Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu an shi ma ya gaya wa An-Najashi ashaba, kamar yadda yake a littafin Al-Musnad lil Imam Ahmad bin Hanbal bi isnadin Hasan da Dalail an-Nubuwa lil Baihaqi, lokacin da suka yi hijira zuwa ga Al-Habasha. Saboda haka sai ya nemi menene sakon da shi manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam yazo da shi ya tsarin sa yake da haka Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu sai miƙe yake bayani cewa a lokacin jahiliya ga yanda muke akan fata muke sai ta'addanci sai sata sai kwace sai shan giya sai ayyukan barra karshe manzon Allah ya zo mana da wannan shari'ar sai muka karbe ta muka zanto mai kan shari'a to anan sai Allah yake tunatar da su da wannan ni'ima ta shari'ar da ya musu cewa fa duk wani abu da suke ganin cewa na alkhairi ne to bayan wannan shari'ar yake da haka babu wani alkhairi sama da shari'ar musulunci saboda haka wannan a matsayin tunatarwa gare su sannan wannan yana nuni kuma akan cewa akan iya fadakar da mutum a nusantar da shi kan wani abu da aka yi masa na ni'ima wani abu da aka yi masa na kyauta idan ana ganin cewa yana kokarin zai iya fadawa cikin wani abu na zamiya cikin wani abu na kuskure to sai a tunatar da shi wani abu da aka yi masa ba wai a matsayin mai goranta masa ba a matsayin tunatar da shi domin ya dawo ya tsayu akan daidai an gane da kyau to a wannan aya mun fahimci haka shi yasa Allah subhanahu wataala yake umartar dukkanin mu'mine cewa su yi riko da addinin sa su yi riko da addinin sa yace wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu sai yace wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'da'an fa alafa baina qulubikum fa asbahatum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun anan sai Allah yake tunatar da su cewa fa da kun kasance abokan adawa gaba kuke da juna kuna fada da juna sai kuma Allah subhanahu wataala yayi ya mai da ku masoya ta fuskar yanda ya hada tsakanin zukatun kuka wayi gari da ni'imarsa ta musulunci kuna yan uwan juna kuna masoya da can kun kasance a gaba ta wutar jahannama saboda kuna bisa turba ta kafirci sai Allah ya tsamatar da ku da wannan addinin da wannan musulunci ta hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to naka babu da za a iya tunatar da mutum a iya mai fadakar da shi kan wani abu ba wai a matsayin goranta masa ba a matsayin dai wannan abin ya zanto tunatarwa gare shi zai masa linzami kar ya zanto yana rena matsayin da yake kai ko kuma hakan ya bayi zuwa ga ya fada cikin barza to sai a tunatar da shi ai kaza amma kaza lokaci kaza ba amma lokaci kaza dan ya zanto ya fada ku ya gane abin da yake ciki to wannan babu laifi idan yanayin bukata ta bayi zuwa ga haka kamar yanda yazo hadisu Zaid hadisu Abdullah bin Zaid bin Asim fi sahih al-Bukhari wa fi sahih Muslim haka yazo ma min hadisi Abi Sa'id al-Khudri al-Ittafiq al-Musnad lil Imam Ahmad bin Hanbal lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yayi rabona ganima saboda haka sai ya ba wasu jigajigai daga cikin Qurayshawa wanda lokaci baya kadan kafirai ne fada suke da musulunci to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su domin karfafa su su zanto sun tsayu akan addini to sai zanto al-ansar mutanen Madina su ba a ba su komi ba to sai wani abu ya shiga ran su sai sai ga to ya a matsayin su yanda suka bada gudunmawa ga takkuban su ba jini bai gama bushewa daga ciki ba ga kaza ba su kalli shi abinda manzar sallam ya kalla ba a matsayin mai siyasa shar'iyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda haka sai karshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa aka tattaro su gaba daya yace shin ban same ku kuna batattu ba Allah ya shiryar da ku ta sababina ban same ku kuna talakawa mabukata ba Allah ya wadatar da ku ta sababina ban same ku kuna razabar da juna ba kuna fada da juna tsakanin al-Ausu da al-Khazraj Yahudawan banu Qurayza banu Nadir banu Qainuqa waɗannan samara kuna fada da juna dalili na sai Allah ya hada ku sai kace lalle Allah da manzonsa su ne mafiya ni'ima haka ne an gaya da kyau wanda kissar rabar ganimar da waɗanda aka ba wa din tabatin gazwatu Hunain a kissar labarin ta da yanda ganimar ta kasance ta mazo min hadisi Anas bin Malik fi sahih al-Bukhari wa fi sahih Muslim ta zo min hadisi Abdullah bin Mas'ud fi sahih al-Bukhari wa fi sahih Muslim ta zo min hadisi Amr bin Abasa fi kitab as-Sunan lil Imam Abi Daud تازو من حديث عبد الله بن عمرو في كتاب السنن للإمام النسائي تازو من حديث عبادة بن الصامت في كتاب السنن للإمام النسائي kaga wannan nuna cewar wato ainihin za a iya ambata mutum wani abu da aka yi masa ba wai a matsayin gori ba dai ya zanto min tunatarwa gare shi kada shedan ya fisge shi kada shedan ya ja shi zuwa ga halaka amma shi asalin gori gorantawa mutum to wannan kuma abu ne wanda yake haramun ne baya halatta amma tunatar da mutum kan wani abu da kai masa yayin da ya manta ko yake ganin shi ba a kyauta masa ba ko yake ganin kaza to za a iya ce to ai amma kaza lokaci kaza amma kaza amma kaza amma kaza amma kaza to wannan babu laifi ayar ta yi nuni zuwa ga haka kuma hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suma sun tabbatar da haka kama aslabtu lakum shine kazalika kuntum min qablu famanallahu alaikum fatabayyan sannan wato Allah subhanahu wa ta'ala anan ya umarci sahabbai wajen wajabcin su ba gina hukunci kan abin da yake zahiri abin da yake a bayyane abin da mutum ya bayyana musu a fili to su ainihin gina hukunci kan abin da ya bayyana musu in musulunci ya bayyana to su karɓi musuluncinsa in kafirci ne ma su karɓe shi a haka wannan shine al-asal kuma wannan sai zanto ya kunshi umarni da kyautata zato domin kyautata zato shi zai ba in mutum ya bayyana maka musulunci ya furta kalimatun shahada to za ka karbe shi akan me akan wannan an gane da kyau wannan ana nuni musamman ga al'ummar da ya zanto ba a santa da yaudara ba ba a santa da ƙarya ba ba a santa da munafurci ba ba a santa da cin amana ba to irin wannan al'umma in ta bayyana maka wani abu wanda yake na gaskiya to za ka yi hukunci a haka cewa gaskiyar ne an gane da kyau amma al'ummar da aka santa da ƙarya da yaudara da munafurci da rashin gaskiya to sai ta bayyana maka wani abu wanda yake na gaskiya to wannan ba za ka yi hukunci da shi ba ka ce ai gaskiyar ne kawai a'a sai ka bi diddigi kuma sai ka bi diddigi to da haka wannan abin da ya faru na su sahabbai da suka kashe wani bacin ya musu sallama wanda shi ma sahabi ne amma dai bai iya fito da musuluncinsa karar ba ta yadda an san shi a matsayin musulmi saboda kasancewa yana tsakiyar kafirai to al'asal tunda ba su san waɗannan mutanen ba ba su san wani abu na munafurci na rashin gaskiya tare da su ba to yayin da ya bayyana cewa musulmi ne to sai su yi hukunci a zahiri cewa musulmi ne su kyautata masa zato an gane da kyau su kyautata masa zato su ainihin yi hukunci kan abin da ya bayyana daga gare shi zuwa gare su na musulunci ne to kuma wannan hukuncin haka yake har yanzu duk mutumin da baka san sharri tare da shi ba sai rana tsakaka ganshi kuma yana cikin al'ummar da alkhairi ne mafi rinjaye a ciki ba a san su da yaudara ba ba a san su da munafurci ba ba a san su da ƙarya ba to wannan abin da ya bayyana maka sai ka yadda to amma babi kuma na kulla mu'amalar shi da hurdar shi shi ma kuma wannan wani abu ne wanda yake mai zaman kaza sai ka yi taka tsantsa kuma ka bi a hankali har sai an kai matakin da ka ga to wannan ya cancanta ka rike shi a matsayin abokin hurda ka yi mu'amala da shi kan kaza ko bai cancanta ba amma babi na yarda kuma da abin da ya gaya maka tunda alherin ne ya bayyana gare shi to wannan kuma wajibi ne ka kyautata masa zato ka ɗauki abin a matsayin me a matsayin zahirin abin da ya ainihin me ya bayyana maka an gane da kyau to wannan shi ne nuni kan cewa ai hukunci da abin da yake zahiri da haka ya tabbata min hadithi ummi salama radiyallahu anha fi sahih al-bukhari wa fi sahih muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yake cewa ku fa kuna yin husuma kuna ja'in ja ku zo wurina da ƙarar raki to ni fa nakan yi hukunci ne gurgurdan abin da nake ji ta fuskar abin da ya bayyana gare ni na bayanin mai bayani zai iya yi wa shashin ku ya fi iya shashin magana ya iya sarrafa harshe ya yi bayanin ɗauka cewa shi yake da gaskiya in bashi wannan abin da yace haƙƙin sa ne. To fa kusan cewa duk wanda ya karba haƙƙin wani bisa zalunci to ya karbi me wani garwashi ne na wuta. To kaga anan manzon sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa yakan yi hukunci da abin da yake me zahiri ba abin da yake boye ba. An gane da kyau? Sannan kuma anan mun fahimci cewa wato ko da mutum ya aikata wani laifi wato ainihin bisa kuskure ta yanda ba za a kama shi da laifin wannan abin da ya yi ba, duk da laifi ne amma ya yi shi da bisa kuskure, to wannan kuma bai kora aime a zarge shi, bai kora a zarge shi. Saboda me? Saboda ainihin faɗakarwa da dusarwa don gaba aime a kiyaye. An gane da kyau? Shi yasa kaga da Allah ce wala taqulu liman alqa ilaykumus salama, kaga alqa fi'ilun ne madin, ma'ana ya ma riga ya wuce. To amma kaga abin da ake nuna maka anan, ana nuna maka nan gaba. Shi yasa sai aka ce ma wala taqulu, kada ku ce wannan da ya riga ya faru. An gane da kyau? Ko riga kun kashe shi bisa kuskure bacin ya muku sallama, abin da yake wajibi gare ku shi ne ku karɓe shi a matsayin musulmi. To nan gaba kuma idan aka samu wani shi ma ya ƙara muku sallama ɗin, to kada ku ce a'a lasta mu'minan, kai ba mumini ba ne, a'a ku karɓe shi a matsayin mumini mai imani. Amma dai wannan abin da aka yi kuskure ne, ba za a kama ku da laifi a kai ba. Shi yasa ya tabbata fi sahih al-Bukhari min hadithi Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya tura runduna ta mayaka karkashin jagorancin Khalid ibn al-Walid zuwa ga kabila ta Banu Jazima, to an je ana kokarin yakar su, to sai suke cewa saba'ana saba'ana, ba za su iya furta cewa aslamna aslamna ba, mun musulunta mun musulunta. To amma abinda su suke nufi da saba'ana saba'ana din, mun musulunta. To da haka su sahabbai sai suka dauka cewa a suna nufin fa su har yanzu suna bisa kan addinin su na maguzanci, suna bisa kan addinin su na gurguzu. To wannan yasa Khalid ibn Walid radiyallahu anhu sai ya far musu, ya yake su, aka kashe wasu, aka ribace su. Labari ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya nuna bacin rai ya ce Allahumma inni abra'u ilayka bimma sana'a Khalid, ya Allah lalle ni ina barrantuwa zuwa gare ka daga abin da Khalid ya aikata, daga abin da Khalid ya aikata, dan nuna cewa kuskure ne, abin da yake wajibi sai ya karbi wannan abin da suka bar a zahiri, ya dauka cewa sun musulunta ne, sun musulunta ne. An gane da kyau? Ya karbe su a matsayin musulmi. To shi kuma yana kallon cewa a'a da ragowar sahabbai kaman su suna nufin faharin suna kan addinin su. Amma wannan kaga bai hana manzo Allah ya yi mai ba, ya zarge shi sallallahu alaihi wasallam, sai dai ba a kama shi da laifi ba akan wannan batun cewa an masa umarnin ya yanta baiwa ya yi kaza, wannan duk bai tabbata ba. To haka shi ma Usama ibn Zaid radiyallahu anhuma, kamar yadda ya tabbata fi sahih Bukhari fi sahih Muslim, shi ma haka ya kashe wani bacin ya furta kalimatu shahada. Manzon sun ce ya za ka kashe shi bacin ya furta kalimatu shahada, sai ce ai ya faɗe ta ne don ya kare kansa, sai ce shin ka tsaga zuciyarsa ka ga don haka ne, yanzu ya za ka yi da kalimatu shahada idan ta zo ranar alkiyama? Khalid ibn Walid yake cewa sai ne burin da ma ban musulunta ba sai a wannan ranar, da ma ban musulunta ba sai a wannan ranar. Saboda shi al-islamu yajubbu ma qablahu, al-islamu yahdimu ma qablahu, kamar yadda yake fi sahih Muslim fil Musnad min Imam Ibn Hanbal. Abin da kai na kuskure to kaga musulunci yana nan, yana goge maka shi. Wa Usama ibn Zaid radiyallahu anhu, shi yasa manzo Allah ya gaya wa al-Miqdad ibn al-Aswad, kamar yadda yake fi sahih Bukhari wa fi sahih Muslim, da yake ce masa ya Rasulullah, idan muna fada da kafiri a filin daga hatta kai ga ya sare min hannu, sai Allah ya taimake na samu dama ni kuma zan sare shi, sai ya furta kalimatu shahada, to shin zan iya kashe shi? In ga cewa ya furta wannan kalimatu shahada ne kawai dan ya kare kansa daga kisa na, zan iya kashe shi? Sai manzo Allah ya ce a ai shi a wannan lokacin yana bisa matsayinka bayan ya furta ita wannan kalmar ta shahada. Kai kuma idan ka kai shi to kana bisa matsayinsa kafin ya furta ta, kaga nuna wajibcin yin hukunci da abin da yake ne, wato ainihin zahiri. Tunda manzo Allah ya bada umarni hadisi fi sahih Bukhari fi sunan cewa umirtu an uqatila an-nasa, an umarce da in yaki mutane hatta yashhadu Allah ilaha illallah, ko hatta yaqulu, har sai sun ce la ilaha illallah. To suna faɗin wannan magana ta yi ta riga ta kare ku sai ku musu hukunci akan wannan. In ba da munafici ne to ana nan yau da gobe Allah subhanahu wataala zai tona musu asiri, tunda shi munafici cuta ce wadda take da alaka da zuciya, ba shi da alaka da gemunka ko dagaggen wandonka ko rigarka ko girman jikinka ko rashin girman jikinka ko launin fatarka ko yaranka, a'a cutar zuciya ce. To in dai mutum yana da ita to yau da gobe sai wannan cutar ta bayyana, an gane ta, an gane ke. Shi yasa munafiki da wahala ya iya tuba, yana wahala, nifaqul i'tiqadi ko nifaqul amali, sai dai ke iya tuba din su tuba su bar munafici, amma su ne kada. To da haka shine Allah subhanahu wataala yake nusarwa, yake shiryarwa zuwa ga wannan. Sannan kuma a wannan aya mun fahimci cewa wato kai mai kira zuwa ga addinin Allah, kai mai karantar da al'umma addinin Allah subhanahu wa ta'ala, ba wai za ka tinsasa mutane lokaci ɗaya ba, yadda kai kake a kintse a shirye in shiryayyen ne ka ce kowa ya zanto haka a lokaci ɗaya, a wannan bai yi ba, sai abu a hankali mataki 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 mataki, yadda Allah ya tunatar da sahabbai, kamar yadda ku kuke yanzu kuke da dama na ku bayyana addininku, ku yaɗa musuluncinku a ko'ina. To su ba su da wannan dama, to ya za a yi kawai don ba za su iya bayyana abin da ku kuke bayyanawa ba, kuma ku ce za ku zartar musu da ɗanyen hukunci? To ai ku dama a haka kuke, kuma ai kuma da ba ku samu wannan damar ba, da ku ba musulmai bane kuka zama musulmai, da ba ku da damar bayyanar da addininku, Allah ya ba ku dama yanzu ne kuke iya mai bayyanarwa, an gane da kyau. To da haka kaga sai ka duba cewa ai da kai ba mai ilimi bane, daga ba ka samu ilimi kuma kake ci gaba da neman, da kai ai ba bakin tsatsai bane, da kai ake buga ball a anguwar ko ake zuwa gidan sinima ko ake karta ko ake iludo ko ake kaza ko ake kaza, an gane da kyau. To daga baya kuma ilimi ya ratsa ga kakin su ka hausaiti, to sai ka ce a lokaci ɗaya kuma duk wanda ka saka a gabanka kawai su ma su tahi su miƙe su zama kamar ka? To shine ai kazalika kuntum min qablu famanallahu alaikum. To wannan kuma ba ana nufin cewa shi wanda yake barna ba kuma ya shantake akan barna din, yace ai shari'a ta Allah ce komai a hankali ake bi, yayi ta ta'asa yayi ta barna, a'a abinda yake wajibi gare shi shine tuba, shi ma ya gaggauta tuba din. Kai kuma mai da'awa ka rinka bin abubuwa mai a hankali a hankali a hankali a hankali, mataki 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 mataki, sai ka tuna cewa kai ma da ba haka kake ba, a hankali a hankali ka samu wannan matsayi na ilimi ko na shari'a ko na kimtsuwa ko na kaza ko na kaza, an gane da kyau. Shi yasa koda Qur'ani zamu gaba lokaci dai Allah ya saukar da shi ba, mataki mataki Allah yake biya na saukar da shi. Shi yasa cewa Qur'anan faraqarahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Kaga wa nazzalnahu tanzila min nazzala yunzili tanzila yadullu 'ala at-takrar wal mu'awada, mun sassaukar da shi iyaka saukarwa. Kenan kaga ba lokaci ɗaya ba, ma'ana mataki mataki, wani lokaci a saukar da kaza, wani lokaci a saukar da kaza, wani lokaci a dauki lokaci ma mai dan tsayi, ba a saukar da wahayi ba, sai daga baya kuma a saukar da wahayi ne, an gane da kyau. Nuna cewa a dora mutane a bisa mataki wanda yake na daidai, a hankali a hankali suna karamar abubuwa, a hankali a hankali har abin ya zai musu jiki su fahimta su gane, musamman wanda suke matasa, matashi yana tare da wato ainihin shedan mai karfi, to sai an bi shi a hankali, an ga da kyau wajen kokarin saita shi da gyara shi kuma, to sai ya bijire. Saboda lokacin da yake matashi ya taso dan shekara 17 zuwa 22 zuwa kaza, to a lokacin fa gani yake fa kowa ma bai san me yake ba, kuma gari yake kawai shi a lokacin ya wani sabon gari sa da kai shi soyayya a wurinsa ko barna ka ku goyi bayan sa ba shi da gaskiya, kace shi ne mai gaskiya, to wannan kai ne masoyin sa. Amma kace ba shi da gaskiya ko wuri kaza kai kuskure ba daidai bane, to kawai yana kira ya ka a cikin kai makiyin sa ne, kana cikin makiyin sa, to dole sai an kula da wannan. Shi yasa wanda Allah ya datar da shi ya taso tun a yarinta akan turba ta nagarta, turba ta bin Allah, turba ta kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala, ya taso a haka, to wannan ya zanto matsayi ne mai girma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda samu hakan yana karanci, amma ana samu. Shi yasa ya tabbata hadisi fi sahih Bukhari wa fi sahih Muslim, manzar sana ke ta mutane bakwai Allah zai musu inuwa ranar da babu inuwa sai tasa ciki, sai ce mai washabun nasha'a fi ibadatillah azza wa jal, da kuma saurayi wanda ya taso cikin bautar Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya girmama wannan matsayin, saboda abin wanda yake mai wahala wato ainihin samuwa, an gane da kyau. Amma wasu bayi kuma Allah yana katange su ya tsare su gargwadon gudunmawa ta iyayensu ko ta yayinsu, wasu kuma a'a taufiqun ne rabbaniyyu makune da ƴan uwan nasu yayi su daga mutanen banza ne. Ya shiryar da shi, ya mai da shi kintsatsi, ya zanto mai ilimi. Amma inda zaka duba ƴan uwansa kuma sai duk mafi yawa lalatattu ne, mutanen banza ne, an gane da kyau. Kamar yadda kuma zaka samu wani ƴan uwan nasa mutanen kirki ne, babansa mutumin kirki ne, mai bin Allah ne, amma sai ya kuma shi ya zama mai ya bijire ya kangare, to duk ana samu wannan. Babban dai abin nufi shine duk abin da za a nema, a nema wajen Allah subhanahu wataala. Shiriya ce to a nema wurinsa sai a riko da sababi, arziki ne a nema wurinsa sai a riko da sababi, shine fa tabayyana inna allaha kana bima ta'maluna khabira, sai Allah ya cike da wannan aya domin nuna cikar ilimin sa, nuna cewa shine yake da khibratu tamma, shi yake da al-ilmu tam, wato yake da cikakken ilimi ta yanda ya san komai da komai, babu abin da yake koyuwa gare shi. Da haka dukkan abin da bayi za su aikata, dukkan wani abin za su wazar, to Allah subhanahu wa ta'ala yana sanar da shi, kuma za su tada sakamakon wannan abin a wurinsa. Wannan kaga nuni akan cewa wato cikar rahama ta shi Allah subhanahu wa ta'ala, da cikar adalcinsa, da kuma cikar wato ainihin falalarsa, saninsa cewa wannan abin da su sahabbai suka yi ba wai da manufa suka yi ba, manufar kashe wanda yake musulmi dan kawai su kwashi gani ba, a'a su suna gani kawai matsayin kafiri ne, an gane kyau. To sun bauta wannan ilimin na Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ya sai musu abubuwa bai kama su da wannan laifin ba, an gane da kyau. Sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya fa san wanda zai yi hakan da manufar, ya san musulmin ne amma saboda manufar duniya sai ya kashe shi, ce a'a shi ya dauka kawai ya bayyana ne dan ya kare kansa, to Allah ya san wanda zai yi dan hakan shi ma, saboda mai shi Allah al-khabiru ne, wanda kama shi da laifin yin haka ne. Sannan kuma nuni akan cewa al-khabiru wannan suna ne daga cikin sunaye na shi Allah subhanahu wataala, wannan shi ne. Na'am.
لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وَكُلَّهُ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا.
Bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana matsayin wannan abin da ya faru, to sai biyo baya da batu na fallar masu yin jihadi, masu fita zuwa ga jihadi din, domin nuna cewa duk da wannan abin da ya faru na kuskuren da suka yi, to fa Allah yana sanar da falalarsu ta yadda suka fito domin jihadi wajen yada tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala. Duk da sun fada cikin wannan kuskuren, ba su zama daidai da waɗanda kuma suke zaune ba, su ba su fita zuwa ga jihadin ba, ba su da wani uzuri, kuma ko da suna da uzurin amma su a zukatansu ba su da niyyar yin jihadin. To ku wanda kuka fita zuwa ga jihadin, kuka fada cikin wani abu na kuskure ba da manufa ba, ba da gangan ba, to har yanzu fa matsayinku yana nan a wajen Allah subhanahu wataala, ba daidai kuke da waɗancan ba, wanda su suka zauna, wanda su ba su fada cikin wannan kuskuren ba. An gane da kyau? Sannan in muka lura, za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala wato yana nuni kan cewa ashe samuwar wata sha'ira ba, min sha'ir Islam, ko wata zahira min zawahir Islam, to akan iya ɗaukanta a matsayin dalili na samuwar musulunci din. Kun gane da kyau? Yanzu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wannan mecece? Sha'ira ce? Min sha'ir Islam. Zahira ce? Min zawahir Islam. Yayin da wani ya maka sallama wanda baka san shi a matsayin kafiri ba, to kawai zaka dauka cewa me? Musulmi ne. Zaka dauka cewa musulmi ne. Sai dai in wani abu ya bayyana sabanin haka, to sai ka masa hukunci sakamakon wani abu ya bayyana sabanin wannan ne. Shi yasa ya tabbata min hadisi Anas bin Malik radiyallahu an fi sahih al-Bukhari wa fi sahih Muslim, yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam idan ya shirya zai fita zuwa ga jihadi dan ya yaki wasu mutane wanda suka cancanci a yake su, to bai afka musu har sai ya zauna wajen gari gari ya doshi wayewa asuba ta zo. Idan ya ji an kira sallah, to shikenan, ba za a yake su ba. Wannan kiran sallar ne alama ce cewa me? Garin musulunci ne. An gane da kyau? Ashe idan ana samun sha'ir Islam a gari, ko da ba a ɗabbaka doka da Alkur'ani wajen hukunci, sunan garin wannan menene? Daru Islam ne ko daru kufur? Daru kufur. Yanzu Najeriya za mu ce daru Islam ce ko daru kufur? Daru Islam. Saboda me? Sha'ir Islam zahira. Ana kiran sallah, ana sallah, ana kaza, ana kaza, ana kaza, da haka daru Islam ce. An gane da kyau? Kamar yadda al-Isma'iliyu a littafinsa Kitabul Itiqad yayi wannan bayani. Saboda haka magana ce ta jahiliya su ce ai tunda ba a hukunci da dokar Allah, constitution ne. Saboda haka Najeriya daru kufurin ce, ya ma kamata a wajibi ne ma a fito a yake ta. A to wannan ba a fahimci addini ba, ba a gane mai musulunci ba. An gane da kyau? Da haka zawahirin Islam, sha'irin Islam, waɗannan ana wato ainihin kula da su. Sannan ya zo ma ta hadisin Ibn Isam al-Muzani a kitabu sunan lil imam Abi Dawud da jami'in Tirmizi, duk da mai rauni ne, yana da rauni ta fuskar isnadi, amma ma'anarsa kuma ma'ana ce mai kyau, ta inganta saboda koda shi hadisu Anas bin Malik wanda ya gabata. Yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, idan kuka ji mai kiran sallah yana kiran sallah, ko kuka ga masallaci a gari, to kada ku kuskure ku kashe koda mutum daya a garin, koda mutum daya ku kashe. Inda kun ga waɗannan sha'iratani min sha'ir Islam, kiran sallah sha'ira ce, ko ganin masallaci shi ma mai sha'ira ce, amma dai bai inganta ba kamar yadda na ambata. Shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya biyo baya da batun cewa la yastawil ka'iduna minal mu'minina غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما waɗannan ayoyi sai zuwa gobe sai mu fassara su insha Allah da kuma abin da suka kunsa na bayani wa bihaza alqadar kifaya walhamdulillah rabbil alamin
alhamdulillah
insha Allah
Allah ya saka da alkhair
sunna muna da lokaci ba
Assalatu wassalamu ala rasulullah bi tambayar farko yake cewa assalamu alaikum Allah ya kara malam lafiya yace sallar asham da ko tahajjud fuska nawa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi
cigaba
yace ce tambaya
cigaba tunan sunan
yace assalamu alaikum Allah ya kara malam lafiya ci malam tambaya ita ce shin malamai suna bambancewa tsakanin shirka da kuma kafirci
to ashirku da al-kufur duk abu ɗaya ne an gane da kyau shirka ita ce kuma me kafirci kafirci kuma shine shirka shi yasa idan muka duba faɗin Allah a suratul ma'ida game da annabi Isa alayhi salatu wasalam Allah ce laqadi كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار فقال يا أمتي الكفر كما سيا أمتي الشرك نونة شوى وتؤرشن دق أبو ديني وانا أنا نفن الشرك الأكبر الكفر الأكبر وكما إن شيما كما كافلتن أقول كفر دونه kufurin to haka kuma akwai shirkun duna shirkin kaman abin da ya shafi arriya yin abu dan a gani a yaba ba dan Allah ba to kaga wannan shirka ce amma ba mai fitarwa daga mai ba daga musulunci an gane da kyau kaga shirka ce amma ba mai fitarwa daga musulunci ba kamar rantsuwa da wani Allah subhanahu wataala kaga shi ma shirka ce amma ba mai fitarwa daga musulunci ba man halafa bi ghairillah faqad kafara aw أشرك حديث الله بن عمر كتاب السنن للإمام أبي داود دوانسا عن قال لك يو دوانا ينشين نعم شكرا
نعم السلام عليكم وانا يتي مالم إنا مكفات الخير تنبيع يتي مالم مالم يسن تي من ذال الله صلى الله عليه وسلم يتي دكوان دي سوك القرآن تكين قصد قوانا أكو تو باي بهم تيشبا ما كمان سامو تكين مغباتا suna sauke alqur'ani a kullum ko sau biyu a kullum shin ya abin yake
wannan ya danganta shi wancan hadisi hadisu Abdullah bin Amr da yake kitabus sunan lil imam Abi Daud cewa wanda ya sauke alqur'ani kasa da kwana uku ba zai fahince shi ba wannan ana magana game da qira'atu tadabburin wa ta'ammulin wato karatu na sanya lura da kula da abinda alqur'ani ya kunsa da yanda zaka gane me Allah yake nufi wajen dogon tunani da zurfafawa tare da abinda yake da shi na ilimi wanda zai taimaka maka wajen ganewa to in mutum irin wannan zai yi to ba zai iya gane shi alqur'anin ba a kasa da kwana uku in ce zai soke shi tunda shi littafi ne kamar da Allah ya ce kitabun anzalallahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatazakkara ulul albab wannan abu na farko kenan amma ga wanda ya zama na cewa yana karatun ne dan ya rike tilawa sakatta zibe saboda haka yana ta sauka ya je ya dawo yana ta sauka ya je ya dawo yana ta sauka ya je ya dawo dan ya rike tilawa sa min babil muraja'a wat takrar wal muawada la min babit tadabburi wat ta'ammuli to shi wannan babu laifi zai iya yi. An gane da kyau, wannan kenan. Sannan abu na biyu kuma, shi wannan hadisin ana magana ne game da wajen Ramadana. Wajen Ramadana to abinda ake nema shine a rinka karanta Al-Qur'ani bisa tsari na binsa a hankali ma'a tadabburi wa ta'ammuli. An gane da kyau? Amma idan a cikin Ramadana ne kuma, to tunda wata ne na Al-Qur'ani shaharu Ramadana zai unzila fil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. To anan abinda ake nema yawaita karanta Al-Qur'ani ne. To da haka athar din da suka zo daga magabata irin su Usman ibn Affan, kamar yadda yake a littafin Al-Musannaf lil Imam Abi Bakr bin Abi Shayba, irin su Abdullahi ibn Zubair, irin su Tamim, kamar yadda yake a sharhu Ma'ani al-Asar lit-Tahawi, wanda Adh-Dhahabi a siyaru A'lamin Nubala yace sauke Al-Qur'ani a raka'a daya da Usman ibn Affan yake yi, yace wannan ya inganta gare shi ta hanyoyi ta fuskoki mabambanta juna, kuma ya tabbata zuwa gare shi. Shi Usman ibn Affan yana haka. To wannan ana nufin a Ramadana, kamar yadda Ibn Rajab haka ya fuskantar da mas'alar littafin Sala Taiful Ma'arif rahimahullah, cewa in a Ramadana ne to sai ka yi ta yawaita karatun Al-Qur'ani, amma wajen Ramadana to shine shi wancan hadisin yake magana akai a duba littafin Taiful Ma'arif na Ibn Rajab rahimahullah. Wannan shine
na'am tambaya ce, assalamu alaikum, na maka fatan alkhairi. Tambaya ita ce, idan mutum ya shiga itikafi, menene ya halatta a gare shi, sannan menene ya kamata ya kiyaye, kuma ya halatta mutum ya yi itikafi a masallacin da yake ba na juma'a ba?
To abinda ake bukata ga mai yin itikafi a matakin farko ne shine kyautata niyya, idan to ya nufaci Allah subhanahu wa ta'ala da wannan itikafin nasa, ba wai kawai dan a ganshi ba a ce ai wane ya yi itikafi ko bana ai da su wane muka itikafi, a dan ya samu kusancin Allah subhanahu wa ta'ala da neman yardarsa da dacewa daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala. To da haka wannan shine abu na farko da ake nema a wurinsa. Sannan kuma abu na biyu, yayin da zai shiga to sai ya shiga bayan sallar asuba, ya shiga bayan sallar asuba. Sannan abu na uku, ya zanto inda zai itikafi ya zanto masallaci ne wanda yake na juma'a, al-masjidul jami, to wannan shine abin da ake bukata. Sannan idan ya shiga kuma to abin da ake nema a wurinsa shine shagaltuwa da ibada, karatun Al-Qur'ani, zikiri, tasbihi, tahmidi, tahalili, sallolin nafila. Ba a hana shi uzuri na magana, amsa waya ga abin da yake na bukata, ko yin hirakan abin da yake mai amfani, ba mara amfani ba, balle har abin ma ya kai ga abu ne wanda yake na sabon Allah. An gane da kyau? To ya kiyaye da wannan abubuwa. Sannan kuma zai iya yin wanka ya gyara jikinsa, amma ba tare da mubalaga wajen ado da kulliya da sauransu ba. Sannan kuma babu yawan fita, shine ma'anar al-itikam, na lazimtar wuri, sai dai inda wani abu wanda yake na bukata, wanda ya zama na dole sai an fita din, kamar ba shi da lafiya za a kai shi asibiti ko wani abu ya faru akwai bukatar a ganshi, ba makawa dole sai ya zo, irin abubuwa irin wannan to zai iya fita da su. Amma in ba abin da ya zama dole ba, to lallai sai ya zauna har sai ya gama adadin kwanakin da ya dauka cewa zai yi itikafi ne. Kwana goma ne, kwana ɗaya ne, kwana biyu ne, kwana biyar ne, kwana shida ne, wani abu ne wanda yake mai kama da haka sai abin. To ranar da zai fito kuma in ya dauki kwana goma to sai daren da aka ce an ga wata, to da haka sai ya fito daga inda yake itikafi ne. Wannan shine a takeice abin da yake adab na abin da ya shafi shi al-itikaf. Amma batun cewa ba a yin itikafi sai a masallatai guda uku, hadisin wannan bai inganta marfu'an ba. Sannan batun kuma za ka yi itikafi a kowane masallaci ko da masallacin anguwa ne, shi ma wannan bai tabbata ba. An gane da kyau? Da haka abin da yake daidai shi ne al-masjidul jami, masallaci na juma'a, shi ne abin da ya dace. Wannan shi ne. Na'am.
Lai, assalamu alaikum. Malam, Allah ya saka da alkhairi. Ce malam, dangin da za su ba da diyya tarai sai sun zama masu cin gadon wanda ya kisan ko kuma ba dole ba ne?
asali idan aka ce dangi aka ce al-aqila al-asaba sune wanda za su iya gadar sa an gane da kyau amma kuma bai kore waɗanda ba za ma su iya gadar ta sa ba mutukar akwai al-qaraba akwai kusanci tsakani kuma yanayi ya bayu su iya shigowa to za su iya shigowa amma dai al-asal shine al-warasatu wanda za su iya gadar sa in kuma wannan bai yi ba to wanda suke da alaka da shi za su iya ba da wannan din na'am
na'am sai tambayar sa ta biyu yace malam menene hukuncin ruwayar hadisi da ma'ana kuma shin akwai irin hadisai waɗannan alittattafan hadisai da yawa
ruwayar hadisi bil ma'ana duk da dama daga cikin malamai sun hana saboda gudun kuskure kada a samu barna wasu sun karfafa nazanta irin su Ibn al-Arabi al-Littafin sa Ahkam al-Quran da dai fadin Allah qala tastul lahu adna bil ladhi huwa khair to yayi magana na amma dai abin da yake daidai za a iya rawaito hadisi din bil ma'ana idan an kiyaye sharuda ya zanto ma'anar ba ta saba wa asalin lafazin hadisin ba an gane da kyau ba sannan kuma ya zama na wanda zai rawaito din ya san ka'idodin larabci da dokokin larabci ta yadda zai iya faɗin hadisin da ma'anar lafazin ba wai da lafazin da manzo Allah ya faɗa ba ba tare da wani abu na kuskure ya yi mai ba ya shiga a ciki an gane da kyau yawwa sannan kuma abu na gaba shine kasantuwar hadisan da manzo Allah suna dawwane duk da yake a dawwanen ma akwai wasu hadisan da ma'ana din aka rawaito su ba da hakikanin lafazi din ba wanda kuma an samu wannan hatta daga sahabbai da haka zaka ga irin su Anas ibn Malik in sun faɗa sai su ce aukama kala kaga an ka duba kitabul muqaddima lil imam ibn majah fi kitabus sunan zaka samu wannan dangane da wannan din aukama kala haka muqaddimatu sunan ad-darimi zaka samu wannan tun daga lokacin sahabbai kaga wannan yana nuna cewa shi sahabbai ma suka iya ruwayar hadisi din bil ma'ana sai dai bata yawaita ba kaman na ƴan baya saboda ilimi yayi rauni ya ja da baya to nan sai ba yi ba a iya kiyaye abubuwa to nan shi yayi far aka ba da damar iya rawaito hadisin bil ma'ana din tare da sharuɗan da na ambata kun ka duba nuzhatun nazar na al-hafiz ibn hajar za ku ga sharuɗa din da dokokin saboda raunin ilimi inda al-asali shi ilimi abinda mutum ya haddace ya taskace shi yake tare da shi wannan shine ilimi amma abinda zaka je ka dubo an tambaye ka baka sani ba sai ka je ka duba wannan ba ilimi bane shi yasa da aka tambaye ka baka sani ba sai da ka je ka dubo wannan matsayin photocopy ne kawai an gane da kyau to da haka su magabata a farko taskace ilimin suke yi to daga baya da al'amura suka yi rauni ilimi ya lalace ya koma takarda ake ta abubuwa shi yasa al-Auza'i kamar yadda yake a jami'u bayanin ilmi fadli haka al-Qadir al-Baghdadi ya kawo a taqidul ilm yake ta ilimi bai gushe ba yana da kima da daraja lokacin da yake cikin kirazunan malamai amma yayin da ya koma cikin takaddu kuma sai ya fada hannun wanda suke ba ahalinsa ba saboda haka sai abin da yake faruwa to wannan shi ya bayi saboda wannan raunin sai aka ba da damar cewa a iya ruwa hadisin da ma'ana din amma ga wanda yake da sanin larabci da ka'idu da dokoki saboda zaka ce kowane hadisi sai ka kada lafazin sa to wannan zai zama mutane sun rauni ilimi ya ja baya ya abin nan sai dai da ramalin tacce kawai ta yi yawa an gane da kyau to wannan shi ne dan haka abin da ka fahimta ka kiyaye ka rike wannan shi ne ilimi amma abin da zaka je ka kafo ko ka rubuto ko sai an yi tambaya sannan zaka je ka binkito ka wannan ba ilimi bane ai kowa zai iya wannan kowa zai iya an gane da kyau dan an yi tambaya ba ka gane ba kuma ka je ka binkito to ai wannan ba ilimi bane ai ko an faɗa abu sai ka je ka duba ka gani wannan duk ba ilimi bane ya kamata mu gane wannan da kyau iyaka dai a ce kai mutarjim ne ko mai tarjuma kuma Allah saka da alkhairi ita ma tarjuma abin ne ma ce ai musamman yanda mutanen mu suka zama a yanda suka zama to wannan shi ya bayu ake magana ruwayatun bil ma'ana ne Allah ya datar da mu na'am
shi mai tambaya ke cewa assalamu alaikum malam Allah saka da alkhairi yace menene hukuncin mutanen da suke maimaita abinda mai ikama yake fada zuwa karshe yayin da za a tada sallah
To abin da ya bayu haka ya faru ijtihadi na wasu daga cikin malamai suna ganin cewa tunda hadisin da yazo fi sahih Bukhari wa fi sahih Muslim cewa idza sami'tumul adhana ko idza sami'tumul mu'adhdhina faqulu mithla ma yaqulu mu'adhdhin, idan kun ji kiran sallah ko kun ji mai kiran sallah yana kiran sallah, ku faɗi kwatankwacin abin da yake faɗa. An gane duk abin da ya faɗa za ku faɗa, sai dai in banda wajen hayya al-salah da kuma mai hayya al-fala, wanda shine yazo daga Umar ibn Khattab fi sahih Muslim za a ce la hawla wala quwwata illa billah, yazo kuma daga Muawiya ibn Abi Sufyan fi sahih Bukhari cewa za a ce la hawla wala quwwata illa billah. An gane da kyau. A wani lokaci, wani lokaci kawai ba laifi ma za ka iya cewa hayya ala salat din kamar yadda mai kiran sallah ya faɗa, saboda umumin shi wannan hadisin faqulu mithla ma yaqulu al-mu'adhdhin. To sai suke ganin cewa ita ma iqama za a yi mata haka, saboda ita ma iqama ai kiran sallah ce, tunda ya zo fi sahih al-Bukhari wa fi sahih Muslim cewa baina kulli adhanaini salah, baina kulli adhanaini salah, tsakanin kiran sallah biyu akwai sallar nafila da ake bukatan kai. Kaga me ake nufi me al-adhanu wal iqama? Duka to kaga iqama ma an ce mata kiran sallah. Ga kuma hadisu sa'ib wanda yake fi sahih al-Bukhari wanda yake bayanin cewa wato kiran sallah biyu ake na juma'a lokacin manzo Allah Uthman radiyallahu anhu yazo sai karanta uku, me yake nufi kiran sallah biyu? Kaga al-adhan wal iqama, kiran sallah da al-iqama. Sai da to tunda ita ma iqama ana ce mata al-adhan, to da haka ta shiga cikin faqulu mithla ma yaqulu mu'adhdhin, da haka zaka fada zaka nemi ta. Wanda Sheikhul Albani rahimahullah shi ya tafa akan haka littafin sa Thamarul Mustataf fi fiqh as-sunnah wal kitab, wasu kuma suna ganin min babit taghlib ne, ai kawai an girin jahid da bangaren kiran sallar ne akan iqama, to koda min babit taghlib din ne ai bai korewa, kuma bai kore cewa cewa al-iqama din ko me al-azan. An gane da kyau, bai korewa ce mata al-azan. Wannan kenan. To wannan dai shine a takeice. Allah ya sa mu dace. Wanda yayi wannan tambayar game da sifofin menene tahajjud kaifiya, kai muna kan hanya da kai goniya turun mun dan bidiya ai. Ko baka ji ba a waya ta turun mun dan bidiya cewa tahajjudi da waye da waye. To mutane su gane waɗannan in bidiya mashir mata ba sa gaban mu. Ko da magana da muke a kan su dangantakar magana ta ilimi ta kawo, ba wai mutum ne ka sa shi a gaban ka kake jin haushinsa ba, kake neman ya zai yi barna ka zo ka maida masa rabbi. Mutane su fahimci haraka ta ilimi da haraka ta addini. Babu wani mutum da yake gaban mu, wallahi ba mu san me yake yi ba. An gane da kyau. In har yana tunanin ma cewa kamar mun damu da shi ko muna sa ido kan abin da yake inuwar mu ce ba mu din bane, kuma bai san mu ba, bai san mu ba, san bai san mu ba. Saboda haka mutane ku fahimci tsari na ilimi da tsari na addini. Babu wani mutum da wai kawai ya tsola ido wai ake bi, babu. Mafi yawa wani abu ma kun gana ya raddi ko wancan dan bidi'an lalatacce da ya yi shirme kwanakin ba aka maida masa raddi, ban san me yake ba, kawai haka aka turo shi ma yana kan hanya. Dade nan wajen gidan wannan gandun nan, dade nan tare ma da kai muke, dade nan tare da wannan muke aka turo mu, na kunna na ji ya yi wa Ibn Taymiyyah ƙarya nan da dai gandu tare da shi wannan miki, kaga shi bai mamanta ba, na kunna shi ne na wajen karatu na yi wannan magana. Kuma da ka mutane ku san me kuke, babu wani mutum da yake gaban mu. Kuma masala ta raddi ta maida martani wani abu ba sai ka kawo wani almajiri ba, ka ce kai ma za ka iya maida martani, a kawai ka san shirme ne da kwaba ne. Allah ya sa mu gane. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.